Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka da Mexico sun cimma yarjejeniya akan batun bakin haure domin dakatar da haraji akan kayan Mexico. Ina farin cikin bayyana muku cewa Amurka ta sanya hannu akan wata yarjejeniya da ta cimma tare da ƙasar Mexico, a don haka an dakatar da haraji da Amurka ta shirya aiwatar da shi akan kayayyakin Mexico wanda zai fara aiki a yau Litinin, har sai baba ta gani, inji shugaba Donald Trump a wani sakonsa na Twitter. A nata bangare, Mexico ta amince daukar kwararren matakan dakile kwararren bakin haure da suke ratsawa ta kan iyakar kudancin ta. Ana daukar waɗannan matakan ne domin rage kwararren bakin haure ko kuma hana bakin hauren da ba su da izini daga Mexico zuwa Amurka, cewar Trump. Da safiyar jiya Juma'a ne Trump ya faɗa cewa akwai alamun samun nasara wanda za ta kai ga bangarorin guda biyu su cimma yarjejeniya akan dakatar da batun harajin saboda hana bakin haure shiga iyakar Amurka. Ko da yake ya kara da cewa idan ku ba a samu yarjejeniya ba, ba a cimma wata yarjejeniya ba, to Mexico za ta rika biyan haraji na kashi 5% daga yau Litinin. Ma'aikatan sojin Amurka ta baiwa Turkiya zuwa ƙarshen watan Yuli ta daina sayan makamai da jiragen yaki daga ƙasar Rasha. Idan kuwa ba ta daina yin hakan ba, Amurka za ta fitar da ƙasar mai ƙawance da ƙungiyar NATO daga cikin shirin jiragen yaki samfurin F-35. Sakataren tsaron Amurka mai riko Patrick Shanahan ya ce wato ya aikawa takwaran aikin sa na ƙasar Turkiya wasika, yana mai cewa horon da ake baiwa matukan jiragen saman Turkiya zai kare a ranar 31 ga watan Yuli, kuma ba za a bari Turkiya ta kai ga ƙarshen shirin na wato samun damar mallakar jirage guda hudu samfurin F-35 da yake wato da ta saye daga ƙasar Amurka ba, idan ta ci gaba da sayan makamai da jiragen yaki daga ƙasar Rasha. Ya kuma yi kashedi cewa sayan jirgin yakin daga Rasha samfurin S-400 lamari ne da ka iya shafar alakar Ankara da Amurka da makungiyar NATO. Shanahan ya faɗa a wasikar da ya aikewa ministan tsaron Turkiya Hulusi Akar a jiya Juma'a cewa wato kuna da daman sauya matsayinku akan sayan jiragen Rasha na S-400. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a an zabi wasu kasashe guda 5 da za su yi aiki a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya tsawon shekaru 2. Kasashen sun hada da Estonia da Jamhuriyar Niger da Saint Vincent Grenadines da kuma Tunisia da Vietnam. Kasashe 5 za su karu da rukunin kasashe 15 na kwamitin sulhun wurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya daga ranar 1 ga watan Janairu shekarar 2020. Sai dai ba a samu fargabar da aka saba samu a kuri'ar da aka kada a babban zaurin majalisar ba, inda yankuna suka zaɓi masu wakiltar su ba tare da takara ba. A wannan shekaran an tsayar da kasashen Tunisia da Jamhuriyar Niger da Vietnam ba tare da fafatawa ba. Kazalika kasar Saint Vincent and Grenadines, wato ana dab da awa ɗaya a yi zaɓen ne jiya Juma'a. kasar El Salvador ta sanar da aniyarta na yin takara da karamar tsibirin wadda za ta tsayi za ta yi takara akan kujera ɗaya tilo da ke wakiltar yankin Latin America, lamarin da jami'an diplomasiya suka bayyana al'ajabin su akai. Prime Minister Abacha ya yi kira ga samun ƙwarin gwiwa yayin da yake ganawa da manyan sojoji masu mulkin ƙasar Sudan da shugabannin 'yan adawa a wani yunkurin kawo ƙarshen rikicin siyasa da Sudan ta fada a ciki tun bayan hambarar da daddaɗin shugaban ƙasar Umar al-Bashir. A lokacin da ya isa a birnin Khartoum, Abi Ahmed ya gana da majalisar gwamnatin sojin kasar ta TMC a takaice, ciki har da shugaban wannan kwamitin Abdul Fattah Burhan. Daga bisani ya yi wata ganawa a lokaci na daban da shugabannin haɗakar ƙungiyoyin kasar ɗan siyasar kasar da ake kira FFC a takaice.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Dan Paulin Talen, tsohuwar mataimakiyar gwamnan jihar Plateau. A wata hira da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda, ta bayyana mahimmancin tafiya da mata a harkokin ƙasa kuma domin ci gaban ƙasa musamman a Najeriya. Ga yadda hirarsu ta kasance.
Bari samu cikakken sunanki da mukamin da kika taba rikewa.
Okay. Sunana Dan Paulin Talen daga Plateau, ni tsohuwar kwamishina ne na kiwon lafiya, ni tsohuwar minista ne na kimiyya, ni tsohuwar deputy governor ne a Plateau, yanzu na chairman na NACA, wato National Agency for the Control of HIV/AIDS.
Da kyau. To yanzu ina za ki ce mata sun fito, ina suke yau, kuma ina za su dosa?
To mata, ko an ki ko an so, dole a yadda cewa mata su ne karfin siyasa. Mata kuma sun yi rawan a gari, mata kuma su ne karfin siyasa, su ne karfin gida. Idan ana son zaman lafiya, mata su ne masu tabbatar gida lafiya. In gida tana lafiya, society za ta zama lafiya, ƙasa gaba ɗaya za ta zama lafiya. Mata kuma sun fi yawa a yawan jama'an Najeriya gaba ɗaya. Idan kuwa ba a yi tafiya da mata ba, to ya zama ƙasan ta zama gajeyu, domin tana tafiya akan kafa daya, ta zama gajeye. Nan muna roko mata sun bada cikakken goyo ba 100% wa shugaban kasa. Zabe na farko an bashi 100%, ya ci rawan, ya yi kokari, amma muna roƙon Allah ya taba zuciyar shi ya ƙara, domin a Afrika gaba daya, Najeriya wanda mu ne babban ƙasa, mu ne wanda gaba daya mu ne a ƙasa a fannin tafiyar da mulkin ƙasa tare da mata. Saboda haka zai zama da kunya idan an ce ba a yi da mata. Mata Najeriya tana 5.9%, ƙananan ƙasashe kamar Senegal suna 65, Rwanda tana 67. Duk wannan abin ai da kunya, mun fi su a kowane fanni. Saboda haka muna fata, muna roƙon Allah shugaban ƙasa yadda ya mana alƙawari cewa wannan next level din nan za a yi da mu, kuma za a yi da mu a yadda ya kamata, wato 35% affirmative action. Ba wai muna neman mu zama daidai da maza ba, ba mu ce muna son ma 40% ba, 35% akalla. In an yi wannan, za a ga cin gaban ƙasa wadda ya kamata, domin sauran ƙasashen nan da ake tafiyar da mata cin gaban kasa yafi. Saboda haka idan muna so Najeriya ta samu cikakken cin gaban kasa, ai tafiya da mata wanda su ne iyayen kasa.
To anti, akwai wasu mata da aka tafi da su kamar mutum uku da suka dan ba da kunya. To me zaki ce game da wayannan halayen nasu?
To a ko ina ba idan za a ce an samu mutum da ya cika goma. Kuma inda a ce a cikin dari daya an samu uku da suka kasa, maza nawa ne suka kasa? Maza nawa ne suka kasa? In an dauki list din masajin da suka kasa kasan nan da suka ba kasan nan kunya, ai ba abin fada bane. Saboda haka ba wai muna goyon bayan mata uku da suka ba mu kunyan ba, ba wai mun goyi bayan su ba, amma muna ce a duba a gani, ai an san kowace mace, an san wanda za su yi aiki tsakanin su da Allah, an san wanda an gwada su ba su ba da kunya ba. Saboda haka irin wa'annan mata suna nan a kowane jiha. Saboda haka ba wai mun rasa matan bane, suna nan ko ina. Muna roko Allah ya taba zuciyar shugaban kasa, ya taba zuciyar gwamnoni, ya taba zuciyar duk manyan kasa, manyan mu na kasa masu riki da mulki, su tuna cewa matan nan su suka ce suka ba kada kuriya suka ba su. Saboda haka in ai tafiya da su, za a samu zaman lafiya, za a samu cin gaban kasa, domin duk abin da mace take yi ba don kanta ba, don ya'yanta ne, don iyalinta. Iyali kuma shi ne za ta zama society kuma ita ce kasa gaba daya. Saboda haka yadda muka ga sauran kasashen Afrika sun yi tafiya da mata kuma sun samu cin gaban kasa, ya kamata wannan ya zama haka. Allah ya taimake mu.
Na gode anti.
To jama'a masu sauraro, a nan za mu da sa'aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku je mu dauke da wani sabon shirin. A madadin bakuwar tamu Ms. Dempolin Talen da Madina Dauda da ta yi hirar da ita, da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya. Ina tsammanin ya kamata shi Habila ko ku su ƴan adawa su gaya mana a hukumci wacce doka ce wadda ta ci bai cancanta ba dan an tsayar da shi dan takara ya zamna minista.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To akwai alamu cewa harkar zaben shekarar 2021 na jamhuriyar Niger fa yana ƙara armashi a sanadin bullar Hamma Ahmadu a cikin ƴan takara.
Ai sai kulke da bine politikra bine a cikin fundal la sabu ngangin.
Muryar shugaban jam'iyyar Madallu Mana Hamma Ahmadu kenan cikin harshen zabarmanci lokacin da yake ganawa da magoya bayansa na kasar Turkiya a ranar Lahadi 19 ga watan Mayu, mako guda kenan bayan da jagoran na ƴan adawar Niger ya jagoranci wani gangami a birnin Accra na kasar Ghana. Manufar wannan zagaye na tsohon kakakin majalisar dokokin na Niger shine jaddadawa magoya bayansa cewa zaben shugaban kasa na 2021 ba gudu ba ja da baya, inji Muhammadu Abubakar mai duka usa a jam'iyyar Lumana.
Wannan ya ba president Hamma Ahmadu dama shi kewaya a yi abu gaba gare kuma ga jama'ar da gare, kuma su tabbatar musu shi a matsayi ne na president Hamma zancen takara te, kuma ya tabbatar da in shina da rai da lahiya in Allah ya yarda zai yi takara.
A cewar kakakin jam'iyyar PENDES tare mai mulki Asmanu Muhammadu, dawowar shugaban na model Lumana gida domin tunkarar abin da ke jiransa shine mafi a'ala a maimakon zagaye a ƙetare.
Kamar da 'yan ƙasa nan cikin gida suka san shi wane ne, 'yan gestura sun san dan me ya gudu ya bar Niger, wani lahina ya yi yasa ya bar Niger, me yasa alƙalai ke neman shi. Ya zo ya amsa dalilin abin da aka tambaye shi da shi, cikin gida ya kamata ya je, 'yan ƙasa suna jira nai. Bayan jam'iyyar shi 'yan ƙasar Niger ma mu muna ciki muna jiran shi zo shi faɗa mana menene program kin shi a 2020 in Allah ya kai mana rai. Sai mu san mi yake sanya mu Niger to kai mutunan daga nan kana gudu
don a rane kun farkon bayyanar badakalar safarar jarirai Hamma Amadu ke kallon abin a matsayin wata makarkashiyar siyasa da aka kulla da nufin ganin bayan sa kuma yanzu haka magoya bayan sa na cewa
ki zo gida ko kar ki zo gida shi zama ne in har lokacin da ya kamata ki zo akwai wanda kai mai kokowa nan ne Niger dan haka shi kanka ne ya sani kuma hankali ne kwanci ai duk shakkar Sulemana ji
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
to ga shekar Sule to yayin da muke jiran dawowar Hamma Amadu gida idan zai dawo din bari mu juya kan waɗanda suke gidan suna kaddamar da tasu takara ta shugaban kasa a wannan zaben mai zuwa na shekarar 2021 da yan Allah ya kai mu mutane kamar su Bazum Muhammad kenan shi dai Bazum din nan ko bayan matsalar da yake fama da ita na tabbatarwa ɗan Niger cewa shi haifaffen ɗan kasar Niger din ne har ila yau yana da wasu matsaloli
suna ganin naka ya sha bamban Mr. President kai ne shugaban jam'iyya mai mulki kai ne dan takarar ta kuma ga ka ministan cikin gida
in ni ban tsaya minister del interior bane abokina ne zai tsaya minister del interior akwai bambanci ne yau in don aka dauke ni ne na hita daga nan na koma minister na tsaron kasa kuma aka kawo mu tarihi kalla aka mai da shi minister del interior ai ba a canza komai ba haba mana kamata mu yi magana da hankalin mu koko in na zama premier minister akwai ne abin da zai saki in ni na tsaya nan bai hana zaben na yi shi bisa ka'idodi in ni na bar wannan matsayin aka kawo ne abokin nan PNDS tarayya shi ma ana aya mishi zargi sai dai suna so su ce mu bar gwamnati aje a sa gwamnati kamar yanda suke so na yan ba ruwan mu sa'ana gudanar da zabe wannan ko ka san dokan kasa gaba daya ta hana haka
Bazum Muhammad kenan to akan wannan batun na yawan makaman da ke rataya a wayan shi Bazum din ne za mu tashi a kashi na uku na muhawarar da shi Yusuf din ya shirya mana a tsakanin yan siyasa guda biyu da suka hada da Adamu Manzo na ita jam'iyya mai mulki yanzu ta PNDS tarayya da kuma Habila Rabiu na jam'iyyar adawa ta MPN kishin kasa wanda ke cewa hakan fa ba za ta sabu ba
bayyuwa kana dan takara na jam'iyya sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk wasu ma'aikatu ko kuma wasu ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zabe za ta nema wanda gwamnati za ta kama mata yi bayyuwa a ce kana dan takaran kuma kana ministan wannan gurin sannan kuma karshenta duk wasu kayayyaki ma da ita hukumar zabe za ta yi aiki ka hada da official ministan cikin gida a ce kai da ke dan takaran kuma kai ne kake kula da waɗannan akwatunan zabe wane ne ke kula da su ba jami'an tsaro ba jami'an tsaro na kasa gargashin wa suke gargashin official minister cikin gida suke duk wasu takardu da hukumar zabe za ta nema kula da su da sa'ido da inda za su shiga jami'an tsaro ke kama ma hukumar zabe jami'an tsaron da suke gargashin kulawa hukumar cikin minister cikin gida ministan cikin gidan da shine kuma dan takara wannan hankali bai kama shi kuma duk inda ake so a yi adalci ba yanda za a yi yarda da irin wannan tsari
amma ana ganin Habila kuma ba kuma damu ma da wannan zaben ba saboda na daya babu wakilcin ku a hukumar zabe mai zaman kanta me yasa ba za ku tura wakilan ku ba hukumar ta zabe domin ku ga yadda ake shirye-shiryen zabe
mu ba mu damu da zabe ne ba hakika mun damu da zabe tunda kaga cikin damuwar da muka yi da zabe muna cikin kawance da su mu muna cikin kawance abinda ba yi cikin kawance sun sani na ka huto ka ce ma wani abubuwan da kuke so ku yi nan ba daidai bane in ana kawance irin wannan ba yi
mazo ya ma wannan zaben
ina zuwa magana za mu je zabe tana nan mun yi hodi cikin sanarwoyin da muka gabatar muddin zabe za a shin huda na gaskiya amma da yake ita jam'iyyar PNDS tarayya tana da wakili mai zamanta a cikin wannan committee abinda muke sakawa mu shirya daban daga baya abinda suke dawowa da shi su ce kuma
kashi su kuma da Habila an kara muku wakilai a hukumar ta zabe mai zaman kanta wanda a baya kuka yi korafi akan shi duk da haka kun ba koma cikin hukumar ba
na gaya maka abun wani zagun kasa ne cikin shi mun kuma gane kama duk lokacin da muke wasu batutuwa na tattaunawa tare da su muke yin su kuma mu gane ma juna mu fahimci juna amma daga baya sai wani salo ya bullo a ce kuma ba abin da muka ajiye ba shi bane za a aiki da shi wani daban ne za a aiki da shi sun yi daya sun yi biyu sun yi uku to muka ga abin kamar ya zama renin wayo kama an doke mu a matsayin waɗanda ba su san ba ko abin da suke yi ne ko kuma a gani ake yi ko watakila muna bakin siyasa ba mu iya sanin duk abin da zaka iya kulla ba na makirci shi yasa muka ce to bari mu tsaya mu koma gehe guda mu yi kallon su
Adamu
ke kuka da irin
akan maganar zabe ɗan adawa sun yi korafin cewa bai kamata ba dan takararku na jam'iyyar PNDS tarayya Bazum Muhammad yana matsayin dan takara kuma har yanzu yana ci gaba da rike da yana ci gaba da rike mukamin sannan ministan cikin gida wanda ake gani option ministan cikin gida shine ke da yuka da nama wajen shirye-shiryen zabe.
Ina tsammanin ya kamata shi Habila ko ku su ɗan adawa su ga ya mana a hukunci wacce doka ce wadda ta ci bai cancanta ba dan an tsayar da shi dan takara ya zamna minista. Ina son su ga ya mana
babu wata doka da ta hana
babu wata doka da ta faɗi wannan doka ɗaya ce radda kotun koli ta constitutional ta tsaye
kotun tsarin mulki
ta tsaye da ƴan takara ta ce ga ƴan takara na zaben shugaban kasa ko na zaben ƴan majalisa ko na zaben kananan hukumomi daga ran nan duk wanda yake da rigar minista ba ministan cikin gida ba ko ministan shara kake daga ran nan mukamin ka wannan kudiri da kotu ta dauka ya cire maka wannan riga ta minista kenan wannan lokacin kuma ba a kai shi ba
wato zai ci gaba da rike ministan option national ministan cikin gida har sai bayan kotun tsarin mulki ta tantance takarar shi
muddin shugaban kasa da prime minister sun ci gaba da bashi yarda da amincewa zai ci gaba da rike mukamin shi har lokacin da kotun koli ta tsaida ta ce an amince da takarar shi shi dan takara ne daga ran nan kuma shikenan shi ba minista bane kenan yanzu liga malam masallaci ne ɗan adawa suke duka wannan kuma me yake nuna tambayar da ka musu ta kamar ila wa kala ba za su yi zabe ba basu da niyyar zuwa zabe ɗan adawa dan duk abubuwan da suka yi duk taki-taken da suka yi
shi kuka
so daga 2006
yasa kuka kare nan
daga 2006 zuwa yau
na fatan kan mu je zabe kenan
shi yana nuna shedar basu da niyyar zuwa zabe dan saboda sun tabbata da zabe in aka je zabe haduwa za su insha Allah duk garanti da ya kamata duk tabbaci da ya kamata mu bada na shirye zabe ingantacce sarkakacce an ba su shi kamar yanda ka hodi sai an kara mutun suka ada mutun uku ne su musamman ma su ƴan MPN kishin kasa su ne suka kawo matsalai a kara yawan wakilai na ƴan siyasa na jam'iyyun siyasa kenan ka gani su ba zuwa zabe ba ne ba suke so matsaloli ne suke nema duk matsalolin da suka gindaya an amince da su to menene hujjar su na ba su zabe ba yanzu ka gani sai suka zo yanzu sai suka hudu matsala a jam'iyyar PDS tarayya ta tsayi da dan takarar ta kuma dan takarar ta shine ministan cikin gida kenan bai cancanta bai zama ministan cikin gida tunda shine yake kula da zabe alhali ba shi bai yake kula da zabe ba
zabe
hukumar zabe mai zaman kanta ita ke kula da zabe hukumar zabe la seni etin autorite independant de tout pouvoir
amma karkamanta
an ce hukumar zabe zaman kanta take batta karkashin kowace hukuma
amma karkamanta wannan hukumar zabe da kake magana babu wakilcin ai adawa ciki
wakilcin ai adawa kamar yanda na gaya maka Malam Yusuf su suka ki zuwa tunda matsalolin duk da suka gindaya an yi maganin su sun ce wakilan hukumomi dukan su ɗan jam'iyyar PDS tarayya ne an ce musu to wakilan hukumomi an cire musu ƴancin yin zabe basu da ƴancin in aka ce yau a cikin hukumar zabe an yi muhawara ba a samu jituwa ba za a je ƙuri'a su wa'annan wakilan hukumomi basu da ƴancin su je ƙuri'a kenan wa'anda za su je ƙuri'a wakilan jam'iyyun siyasa da wakilan horon hula su ne za su je ƙuri'a kenan ina matsalar take
to gaishe ku to da yake ana kallon takarar Bazoum Mohamed kamar ci gaban gwamnatin yanzu ta Isuzu Muhammadu ce shirin gaba zai ta'allaka ne akan ayyukan ci gaba ko aka san haka da ake ganin ita wannan gwamnatin ta PDS tarayya ta Isuzu Muhammadu ta samu kuma za mu bi diddige inda ake samu kudaden gudanar da duk wannan ayyukan idan ma an yi su ba su suka ne ko kuma yaya aka samu su muna fata za ku kasance tare da mu a shirin na tafi yanzu muna godiya ga su bakin namu Adamu Manzo da Habila Rabiu da kuma musamman shi wakilin namu Yusuf Abdullahi da ya shirya mana wannan shiri kuma suka yi kuma shi daga can Yemen a madadin su duka ne Ali Mustafa Sokoto a Washington ku huta lafiya.
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari a wani ce ke cewa a wani lafiya.
قال الله سبحانه وتعالى أستغفري وأنا أجزي به يوانا وكأيت دبوت الأبنجي أتكم ونمتام البركة الله ككربي إبادهم كسام دكتكين انتتو ونمتا نرمضان آمين
Halayyar banza a Ramadana sai kuta watar Aisha sauci dan Ramadana.